gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraron mu assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Zara Aminu Fage
da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda yau ma 11 ga watan Afrilu na shekarar 2019. Za mu yi magana ne akan cututtukan da suka shafi fatar kai da kuma gashin kai.
Kazanta ma tana dan ba da gudunmawa da rashin gyara haka. To duk irin wannan ma da yakan jawo wa'annan kuma ba karaman illa suke da shi ba, kuma ba karamin kunya suke ba, kuma saboda zaki ga ka fito titi kana ta susar kai, warkin gane a matsayin ka na mace sai kiga da hakan bai kamata ba.
Zara, kin san akwai cututtuka da suka shafi fatar kai da kuma gashin kai, kamar makero, amo sani da kwarkwata dai da sauransu. Akan haka ne wakiliyar sashen Hausa Hawwa Umar ta ji mana ta bakin jama'a, sannan kuma na tattauna da likita don jin abubuwan da ke janyo cututtukan, alamomin su da kuma yadda za a magance su.
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce me kuka sani game da cututtukan da suka shafi fatar kai da kuma gashin kai, ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Isa Bakanikin Waya Sadam daga jihar Kebbi. Alasa na faɗi wannan suna daidai, inda yake cewa yau da gobe hakika cutar fatar kai tana iya kawo illolin makanta da karewar gashin kai baki daya. Ku tashi lafiya.
Sai daga Armayau Usaini da Shafi'u Usaini, inda suka ce salam yau da gobe, fatan alkhairi a gare ku. Eto, a hakikanin gaskiya cutar da muka sani wacce take damun mutum aka ita ce amo sanin kai. Ku tashi lafiya.
To sai kuma amsar Musa Maina Kandilwa Bukar, inda yace assalamu alaikum VOA Hausa, yau da gobe gaskiya babu abinda muka sani akan wannan cutar.
Sai amsa daga Abdurrashid Musa Gwadabawa, inda yace hakika cututtukan da suka shafi fatar ka da kuma gashi cututtuka ne da rashin tsafta ke haifar da su, domin duk wata cuta wani sa'ilin tana kafada da kafada ne da rashin tsaftar jiki ko muhalli ko kuma abinci.
To sai kuma amsa na gaba daga wurin Dauda Garba bin Affan unguwar Jaji Potiskum, inda yace yau ma kamar kullum muna tare da ku cikin shirin.
Sai amsa daga Suleiman S Fulani daga jihar Sokoto, inda yace salam yau da gobe, tabbas akwai cutar makero da kuma amo sanin kai. Ku huta lafiya.
Sai kuma amsar Isa Abari Bukar, inda yace ni ma a yau zan kawo nawa gudunmuwar kan cututtukan fatar kai ko na gashi. Bai kamata a shafa turare a kai ba, saboda yana sa farin gashi da wuri.
Sai daga Yunusa Tanko Bani Mbaka, inda yace hakika ina da wata yarinya mai kimanin shekaru 9 tana fama da cutar makero. Wannan cuta ta bata mata dukkan fuskarta da gashin kai. Kawo yanzu bata da gashi a kai.
To daga nan sai amsar Abdullahi Lakifuntuwa, inda yace yau da gobe cututtukan da na sani da suka shafi gashin kai akwai makero da ciwon uban dawaki, su ne na sani, amma idan akwai wasu zan kasance da ku domin jin su.
Amsar mu ta karshe ta fito daga Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe, inda yace akai amo sani, akwai makero da sauransu, amma za mu ji karin bayani daga bakin likita.
To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. To yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Hawwa Umar domin jin ta bakin jama'a.
Suna na Fatima Abdullahi Nuhu.
Malama Fatima, shin kin san irin cututtukan da suke shafar gashi?
To na san su, zan iya gaya miki kaman guda uku yanzu. Kin ga akwai amosali, akwai makero, akwai kuma kwarkwata.
Kin taba cin karo da ɗaya daga cikin wayannan matsala?
To wanda dai zan ce miki na taba cin karo da shi, wato amosani ne. Kuma shi dama gaskiya wannan mafi akasari yawanci mata ɗaya ne zaki bincika kansu kiga babu, saboda yawan zuwa da ake wurin gyaran gashi ko kitso ko wani abu ne shi wanda ake dauka. Zaki ga kin je gidan kitso baki san ko wanda aka gama wa kafin a miki ko tana da shi a kanta ba, a zo a muku amfani da kibiya daya ko kum daya, to sai ki dauka. To ni ma gaskiya irin wannan matsalar na samu.
To da kika ci karo da wannan matsalan, wace hanya kika bi domin magance ta?
Na ba hanyoyi daban-daban magani dai iri-iri, kin san ba wanda ba zaka nema ba. Zaka nemi na gargajiya, kuma zaka nemi na bature. Kasantuwar kuma gaskiya amosani wani abu ne mai wahalan mutuwa. Kafin ki samu abin da zai masa magani sai kin yi da gaske. Dan akalla bazan iya lissafa miki ma irin iya abubuwan da nayi amfani da su ba akan ya bar kan nawa.
Ganin cewa zuwa wurin gyaran gashi da zuwa kitso abu ne wanda ya zama dole musamman ma ga mata, ko mazan ma sukan je aski, wani jan hankali zaki domin ganin an shawo kan wannan matsala?
Tunda akai wannan, to gaskiya bana ƙara amfani da abun gidan kitso ko abun wasu. Tunda akai wannan, in na tashi in zan tafi da nawa. Jan hankalin da zan yi wa mata ya zamana cewa duk wani abu na gyaran gashin ki ko man ki ko kibiyar ki ko kum ɗinki da zaki taji kai, ya zamana cewa kina da shi naki ne ke kadai kuma kike amfani da abin ki. Idan zaki tafi gidan kitso ki dauki abin ki ki tafi da shi, ba ma zancan a bani aro, a babu wannan. Tunda ai harka ce ta lafiya, ka kare kanka, kar ki kuskura ki ba mu wani aro. Naki ne ke kadai ki amfani da shi, to zaki ga zai yi wahala kiga cewa ka kamu da wannan dai na amosalin. Amma kamar kin ga ita misali kwarkwata, kin ga ita in ya zamana cewa ko kana kwanciya da mutum ma kana kwana da shi, kin ga ita ana iya dauka. To haka shi kuma makero gaskiya shi yana fitowa ne. Mafi akasari dai irin wannan ma dai zaki ga ade akwai dai dan kazanta. Kazanta ma tana dan bada gudummawa da rashin gyara haka. To duk irin wannan ma dai yakan jawo wa'innan, kuma ba karaman illa suke da shi ba, kuma ba karamin kunya suke ba mutum ba, saboda zaki ga ka fito titi kana ta susar kai, kin gane a matsayinka na mace sai kiga dai hakan bai kamata ba.
Sunana Abubakar Adam.
Shin ka san irin cututtukan da suke da nasaba da kai?
Akwai wanda sani tun ana yara, wanda mun ci mun ci mai kiro ne wanda an samu shiga yara, sannan akan sami amosani wanda yakan fi addaban manyan mutane kamar masu shekaru irin mu da kuma wanda suka gine mu. Sannan akwai wanda ake samu kwarkwata ga mata, wanda an fi samun shi mafi yawanci wannan ga mata ne. Sai kuma wanda sai akwai karewar gashi da nake shi ma ana danganta shi da cewa wata cuta ce ta shafi gashi ko kai ma gabaki daya, wanda shi ma dai an fi sanin ta a wajen mata, ko mata sun fi damuwa da ita, mazan ma sai ita amma mata sun fi damuwa da ita domin karewar gashi ta fi addaban mata.
To a ganin ka me ke haddasa irin wayannan matsaloli?
Kamar na yaran da nake ake magana akai, ana magana cewa kamar datti ne da kuma rashin kula da ake da kai, wanda yasa kila kura yara dake wasa da kasa su watsa akan su, ko ko duk wani abu da suka samu suna dorawa akai, yana daga cikin abubuwan da ke haddasa makero da na sani. Kuma in aka dauki magana amosani, wanda yawanci mutane suna magana cewa shi ma tara gashi da kuma ba a wanke shi akai akai yakan haddasa wannan amosani na ka, wanda sun aka sani.
To shin ka taba cin karo da ɗaya daga cikin waɗannan cututtuka?
Ni da ke abucin tara gashi ne, kuma ina na haɗu da abin da ake kira da shi wannan shi amosani din naka, yayin da kuma ba in na gane ba kawai nayi korafi ne akan kaina na mun kai sai ake tunanin cewa amosa aka ce mun amosani ne, nake cewa to me ke haddasa, aka ce mun saboda ina tara gashi ne, sannan kuma ila akwai man da ban amfani da shi, ne sai to an ji cewa wanke gashi na san kaina kore ce zai maka shi na tabbatar na wanke na taje kaina ina ganin tsakin kaina. To amma kuma ba wai an ce nawan ya bambanta, saboda nawan ba gari yake ba, kawai ina jin kaikai ne a kaina, amma kuma an ce mun amosani ne.
To shin yanzu ka magance wannan matsala?
Akwai wasu mayamai da ake maka mun bayanin su cewa ina amfani da su kamar ana kiran su kamar wanda Bature ke cewa anti dandruff, wato su suna kashe dandruff din wannan, in nayi amfani da su zan samu sauki. Kuma haka ina amfani da su din, wasu mayamai da ke amfani da su sai ni ban jin kaikai, dama ba wani abu ne, kawai ina jin kaikai ne aka ce mun haka, dan ba wai wasu malikitoci ne tambaye, kawai mutane ne wanda suke da ma'abota shekaru da kuma sanin irin waɗannan alamuni.
A sunana Jamal Muhammad. To gaskiya cututtukan da za a iya cewa sunan shafi gashi abubuwa ne da dama. Akwai cutar nan da saura kaɗan ta kaura daga duniya ta makero, akwai cutar nan ta garin kai da ake kira dandruff, a Hausance akan kira ta da amosani. Akwai irin su kura, akwai wani irin wasu kuraje wanda zagin su ɗan kanana ne masu kama da ƙarzuwa amma ba ƙarzuwa bane eh su ma duk sukan fito akai su wayannan ina ganin su ne kaɗan daga cikin cututtukan da suke shafar gashi kenan ba zan iya cewa kai tsaye na ci karo da su ba amma zan iya cewa na san su saboda lokacin tasowa ta naga cututtuka da dama amma zan iya cewa shi wancan amo sanin kafin in san me ya kamata in yi da gashi na ta hanyar wanke shi da shafa mai mayamayan da ya dace na taɓa samun shi amo sanin kenan eh to lokacin gaskiya akwai na fara amfani da magungunan gargajiya ne wata kakata ta gaya min ai ya kamata samu ruwan magarya ake haɗawa da kokon wani da su wani lemon tsami haka ake amfani da shi to lokacin da muna da ta fama da shi muke to da lokaci to ka san gayu da sauransu sai aka gano ashe zaka iya zuwa akwai abu na ke kira hydrodye da zaka yi wa kanka shi kuma dye din nan yana taimakawa kashe cututtuka na kai sannan kuma ya sa kan naka yayi kyau sannan akwai mayamayai irin na zamani wanda akan yi amfani da su da suke kana ma shafawa zaka dinga jin kaikayi a kanka kuma na tabbata ba tare ma da wani bata lokaci ga gaba daya abin nan ya fita to ni gaskiya dai a lokacin da abin ya same ni na fara amfani da mayamayi na gargajiya sannan da tafiya ta cigaba tafiya sai na dawo mayamayi irin na zamani irin su abubuwan shampoo na wani kumfa da ake wanke kai da shi wani lokaci akan dan samu ma gishiri sannan kuma kai da kanka zaka dinga jin yanayin gashin ma koda budewa kai zaka ga cewa babu wannan dandruff din
sunana Saminu Musa Durmi Tugarki Abuja na farko dai akwai amo sani wanda kusan in ce kowane dan adam yana tare da shi sai dai na wani yake na wani yawa akwai kuma irin su makero wanda idan cututtuka ne wanda in gashin mutum yayi yawa sukan ƙara yawa akan mutum sannan shi ma makero kanshi ciwo ne wanda yake baya son gashi ko maganin shi ake shafa mu mutum sai an aske wurin da aka san cewa eh ba gashi sannan a zo a shafa mai wannan irin magani amma sani already da ma shi ina ma da shi sannan makero shi ma na taba yin shi amma Allah ya kawo min sauki na warke amma shi makero akwai maganin da ake sa mai musamman na asibiti irin kwararota maganin kesfi din nan duka ana sa mai sannan kuma wasu suna using irin su kilin da sauran magungunan gargajiya dai na magance shi makero
sunana Aisha Salisu Muhammadu malama Aisha kin san irin cututtukan da suka shafi gashi
eh akwai cututtuka kala-kala da suka shafi gashi kaman irin amosarin kai da kuma kwarkwata
shin kin taba cin karo daga cikin wayannan cututtuka
gaskiya ni alhamdulillah ban taba cin karo daya daga cikin wayannan cututtukan ba bare miki bayani akan cutan kwarkwata yana zuwa ne a rashin tsafta gashi ga masu barin kansu da datti wasu sai kin ga yayi wata uku wata hudu wata biyar ba a je an wanke ba kuma haka wasu zaki gani su yi ci sosai yayi wata shida wata bakwai ba a tsefe ba amma in kana yawan wanke kanki kina yawan zuwa salon da gyaran gashi yakan rage kuma akwai maganin shi da ake amfani da shi so in mutane suka san ga abin da yake janyo wayannan ina ganin zamu magance mu wannan cuta na kai da ake da shi
sunana Munira Ahmad
malama Munira kin san irin cututtukan da suke shafan gashi
kwarai kuwa
kamar wayanne kika sani
akwai garzuwan kai akwai amosarin gashi akwai wato kwarkwata
kin taba cin karo da irin wadannan matsaloli ko cuta
kwarai kuwa
ce daga ciki
da garzuwan kai
shin wata hanya kika bi domin magance ta
gaskiya dai hanya ta farko aske gashin akai saboda akan mace wannan al'amarin ya afku so da farko dai gaskiya shawaran da aka bata an kai ta gun aski an aske kan a wata ce gaskiya an aske kan sannan aka wanke saboda hajjini yana yi so sai da aka dan kankare aka wanke sannan aka zo aka fara wato shi ainihin kula da kan kenan sa magunguna da makamancin su
To madalla yanzu kuma bari mu je ga hirar da abokiya aiki na Amina Bahar Auna tayi da Aisha Ladan domin jin karin bayani
bakoncin wa muka samu a zauren mu na yau da gobe Ni sunana Dr. Aisha Ladan Tsaniya, ina bautar kasa ne a Court of Appeals ne dake nan a.
To madalla, likita yau muna tattaunawa ne akan cututtukan da suka shafi gashi. Wane irin ƙarin haske zaki yi mana akan wannan batu?
To, cututtukan da suka shafi gashi dai Allah suna da yawa. Sai dai za mu yi kokari mu dan jefa mu yi magana akan wasu wanda suka fi addaban mutane da yawa. Shi dai gashi abu ne wanda ya kamata a kiyaye kula da shi sosai. Cututtukan gashi suna da mu mata kuma suna addaban maza. Ba su da bambanci. Cututtukan da za mu yi magana da su yau sun hada da kamar keya, sali, kureci, makero. Ita dai keya dama da kaji an ce keya haka ana faɗa ne kan rashin tsafta. Ita keya dama tana addaban mutanen da ba su kula da gashin su da jiki. Keya ana daukan ta ne in mutum baya tsaftace gashin shi akai-akai za ta in gashi ya cika da ci da yawa keya za ta zo ta shiga. Haka take kamar kwaron yaci da za ta shiga gashin mutum. In ta shiga za ta dasa kwaili da yawa. To kan za su kyankyasa, in suka kyankyasa kan za su zo su addabi mutum. Ana gane keya ne za ka ji kanka yana kaikayi haka. Ko kaga ma tana faduwa kan jikin mutum da alamu ne na keya
shine abin da ake kira da lies kenan a turance
eh shine ake kira lies da turance to ita keya dai dama idan zakai ka magance ta ka kula da gashin ka sosai in mutum kamar ya tafika a dabbar yara haka da mata da suke musamman makarantar kwana makarantun da yake kwana suna yawan cudanya da mutane haka suna amfani da kamar matajin gashi da suke da mutane da yawa ba a cika kiyayewa ba idan zaka magance keya zaka samu shampoo haka abinda ake wanke gashi da shi zaka samu gashin ka ka wanke
sabulun wanke gashi kenan
sabulun wanke gashi kenan Amina kin gane zaka wanke gashin ka da shi idan ka wanke gashin ka da shi sai ka samu kuma haka mai tsirarra wanda bakin shi yake da yawa wanda yake da tsawo sosai sai ka taje gashin zaka ga keyin tana faduwa kai bayan ka gama haka nan ka kiyaye sosai sai ka bari gashin yana yawan shan iska shi ma yana magance cutar keya sannan kuma akwai in ta buraya haka nan baka samu magani ba keyin ta yawa ba ta warke ba akwai magani da ake bada wanda zaka sha ana kiran shi Ivermectin ko wasu suna ce mishi Permethrin amma yawanci keya gaskiya in mutum ya kiyaye tsaftace jikin shi da gashin shi kuma ka kiyaye matajinka da tsinken ka da kake yin kitso musamman mata in keya tafi addaban mata kan maza zaka warke ta. To sai abu na gaba shine kuma sali. Sali yana damun mata yana damun maza shi ma. Zaka ga idan mutum yana zaune ya fije ji kaikayi yana damun shi. Idan ya foka gashi ga abu farfar yana zuba kan jikinsa. Abu farfar za ka ganshi kamar powder haka. Yana zuba. To bambancin sali.
Shi sali shine dan
ana kiran shi. Ana kiran shi da dandruff a turanci. Ai dai yin abin da yake jawo sali ba a san shi ba. Amma kuma sali yana samun mai tsafta da mai kazanta ba ruwan shi da ko kana da tsafta ko kana da kazanta yawanci a inda ake daukan sali a wurin tsinke yin kitso idan wanda yake da sali yayi kitso da tsinke ba a kona shi da kyau ba an tsaftace shi ka je kai amfani da shi ka koda kana wanke gashin ka kowace rana zaka iya daukan sali kuma sali yana da wuyan magancewa shi saboda in ka wanke gashin ka sali ya tafi gobe in ka je ka saki samu wani tsinke in ke kai amfani da shi sali zai dawo akwai wani abu da ake cewa kureci. Kureci yana kawa da sali. Sai dai shi bambancin shi da sali shine kureci idan ka soka gashin zaka ga yana ruwa ko wata rana yayi jini. Amma sali baya yin ruwa, baya yin jini. Zaka ga dai abu ne kaman gari haka yana zuba a kanka. Kuma sali yana da kaikayi sosai. Sali ana ganin shi a mace shi ma, ana samun shi shi ma a namiji. Maza yawanci gurin aski suke dauka. Idan ka je aski ba a tsaftace abun askin ba da kyau. Abin da ake reason da ake yin aski da ita ba an yi ma mai sali aski ba tsaftace shi da kyau an wanke da kwai abin da za su kashe kwayoyin cutan ba za ka iya daukan sali shi ma sannan shi kuma sali ana shan magani magungunan da ake sha da sali ana ce musu antifungal suna da yawa amma a bayan maganin kwaya ne za ka sha da ruwa ba sai ka shafa ba kuma yawanci sali abin za ka yi ka kiyaye kanka ka yi amfani da sabulin wanke gashi wanda suke da ɗan yaji yajin nan wanda idan ka wanke gashinka za ka ji ya maka rosai ya maka sarai haka za ka ji ya yi iska yana shiga kanka sosai yawanci sabulin suna da yaji sabulin wanke gashi idan ka kiyaye sai dinga kashe salin shi ma. To kureci da ban gaya muku kamar sali yake da shi kuma kureci yana da jini kuma yana yin ruwa kuma ku dai ya kaga yayi kuraje yawa akai musamman kan maza ku yaci yafi yawa a maza saboda shi ma ana dukan shi ne wurin aski ko gurin kwanciya misali in bai kureci yazo ya kwanta kan filo ka zo kai ma ka kwanta zaka iya dukan shi saboda ai yana yin ruwa kuma yana yin ji da abin da ya taba kan wani ne ruwa ya zo ya taba kanka kai zaka iya kwasan cutar shi ma su ma kureci ana sha masa magani da ake ma antifungal ne kuma amma ku dai saboda jinin da yake da ruwa ana hadawa da antibiotic saboda yawanci in yayi yawa kika ga amina in jinin ya zuba zuba da ko ruwa ya zuba zaki ga mutun ya zo yayi zazzabi haka musamman yara kanana haka in suna da shi kika suna yawan yin zazzabi haka suna raniya ba sa cin abinci ku dai ce nan ne saboda ya zo kwayan cuta ya shiga saboda jini ta abu ɗaya take ko kuma tsarewar gashi ita hanyar gashi abu ɗaya take su kwayan cuta za ta iya shiga shi ne ake ce ma kureci shi kureci musamman a wurin asibiti ake ɗauka shi musamman ma gurin maza sai na biyu in ya samu ai zai iya samu baki shi yasa za ki ga mace za ki ganta ita ma da kureci amma shi ma ana magance shi ana samun maganin shi tare da shan antifungal da antibiotics shi ma. Sai kuma abu na gaba shi ne makero. Makero dai ya san ya zama ruwan dare kowa aka je makero ya san makero. Makero za ka gan shi kinci kuma wata tsutsa ce da ke jawo shi. Tana tsaya a ƙarƙashin fata. Makero ba ma gashi kawai ke addaba ba ko fatan gashi. Yana addaba fatar jiki ma. Shi ma makero yawanci gaskiya in baka kiyaye tsafta bane zaka iya samun shi ana dukan shi ko ta kayan sawa shi ma wata rana ko ta matajin haka ta daga shi ko tsinke ne yin jiki shi ma ana samun shi ta gefen nan daga kafin ta kai ma makero dai in makero ya kama gashi yana da wuyar fita amma zaka samu sabulin wanke gashi shi ma ne bi wanda yake da dan yaji yaji haka zaka dinga wanke gashi akai akai akalla so biyu ko so uku a sati sannan shi ma zaka sha magani da sha wanda ake hadawa shi ma ana ce mishi oral antifungal tana da yawa ne group din shi zaka ko ki ce conazole ana ce musu fluconazole zaka same su amma kafin ka daɗa zuwa asibiti shi ma zaka kiyaye gyara gashin ka kana gyara gashin ka kana bude wurin da yake da makero zaki ga wasu ma mutanen da za a ce in za a wanke makero a samu maki ne haka ko omo ko waye a sati dai in guda ɗaya ne gurin da ake so a cimma a samu abu mai yaji shi yasa ake so a yi amfani da sabulin wanke gashi mai yaji in ka wanke shi ka sha maganin insha Allah za makero zai mutu kuma su tana cewa maybe in ka fi in kai makero haka ko gashi ba zai sake fitowa ba a'a makero in ka yi shi ya warke Allah wata shida zuwa shekara ɗaya bayan ya mutu gaba ɗaya ta mutu ta ƙarƙashin fatan gashi gashin ga zai dawo zai fito zai tsiro lafiya lau kamar ba baka taɓa yin makero ba sannan akwai wani hanzari ba gudu ba Amina ƙazuwa tana iya fitowa a cikin kai amma ƙazuwa an fiye samun ta a jiki amma idan ta fito cikin kai ita ma ana sha mata magani sannan ana shafa magani na dan matsi haka sai a shafa shi a daidai inda ta fito shi sai ita ƙazuwa dama tana kama masu rashin kula da tsaftar jiki in dai yawa a jiki za ta shiga har kai ita ma ta addabi gashi yana gutsirewa mutum da ya san yin gashin mutum yana ta gutsirewa yana ƙanƙayi kan za ka ga gashi in ya cinye nan gefen sai ko ma gefe ya cinye duk ƙazuwa za ta iya haka yadda take a jiki da ƙaiƙayi nan da komai da ruwa za ta yi a cikin gashi shi ma
A tambaya dama da nake so ne shine akwai irin mai da mata kan shafa kan gashin su kamar su relaxer da ke iya jawo irin waɗannan cututtukan.
To aikin san dama da abin da kace zaka kafara shi kamar misali irin lagda man da ake yin fani da shi baya jawo waɗannan cututtukan amma zaka rage garkuwan gashi da fatan gashi duk abin da ya rage garkuwan gashi da fatan kai zai iya jawo matsalar da kwayar cuta za ta iya shiga cikin tsiron gashi da kwayar cuta ta shiga nan ne za ta ganin ya bude kofofi ma iya za ta iya shigowa in baka kula da shi ba to saboda mutum san man fadi yana rage garkuwar gashi yana rage kwarin gashi sannan kuma fatar kai ita ma tana rage kwarin yana rage kwarin fatar kai to in dai mutum bai kula da kanshi ba lokacin da gaskiya zai iya bude kofa da wasu kwayoyin cuta su fata shiga sai da zaki ga mata in suka yi samun sun kone gashin su fatan gashi ta kone ta yi ja ta zo tana yi musu ciwo to ina haka in ba su kula sun wanke shi akai akai da sun shafa shi mai sai da kin zo kin yi gani abin da ake cewa dandruff ngadi sannan kuma alal misali mutum ya zo ya yi panin din shi ma kanshi ya zo ya zo ya kwanta ko ya zo ya samu tsiya irin harkar makarantar kwanan nan ko inda ake cutar yare da mai cuta mai wannan kwaron na kwanikiya za ki ga ai panin ba zai hana mutum samu ba amma ba zai iya ma daɗa ƙara bunƙasa kwayoyin cutar su ƙara haɓaka in suka shiga. Amma panin din shi ma kanshi ana iya amfani da shi wajen magance kiya saboda kin san sinadaran da ake amfani da su a cikin mayuka suna da ƙarfi sosai za su iya kashe kiyan su ma kansu in kai amfani da su lokacin da kike da ita kiya a cikin kanka zai iya kashe su amma sali yawanci in mutum baya shafa mai a gashin shi ya zo ya yi panin ya rage garkuwar ƙarfin gashin sa da fatar kai kuma baya shafa mai sosai saboda wurin ya ɗan tsaya da maski. Sali zai iya shiga.
To kina gaya mana batun rigakafi?
To dama shi rigakafin da mutum zai yi na kula da gashin kai da fatar kai yawanci za ki gansu a dunkulen ciki za ka yi amfani da su magance duka cututtukan. Na ɗaya abin da dai mutum ya kamata ya kula da shi shine tsaftace gashin kai. Ya kasance kana wanke gashin ka akai-akai sannan kana buɗe shi yana shan iska. Na biyu abin da mutum zai yi kamar maza haka ya kamata a ce suna kula da inda suke yin aski in dai baka iya siyan abun yin askin shi kanshi abin da ake ce mai tiba na aski ko ita reza da ake yin askin da kanta ka tabbatar lafiyar kace kuma haƙƙin ka ne wanda zai maka aski ya yi amfani da abubuwan da za su kashe kwayoyin cuta akwai abubuwan da ake amfani da su da za su kashe kwayoyin cuta sannan na uku abin da mutum zai yi kasance abubuwan da yake amfani da su na gyara gashin shi kamar irin mataji haka ko tsinke gashi bai shi ci kadai ba za ka yi wani ba za ka yi amfani da shi ba kuma ka ba wata taje ta yi amfani da shi dan baka san ita abin da take da shi akai ba sannan na uku shi ma abin da mutum zai yi in ka ga wannan matsalar ta samu da kai ba shiru za ka yi ba ka ci wai ka ji kunya ko kana jira kai wani abu wanda zai ko a ce mutum bari ka zauna kai ai zai wuce a'a abin da za ka nemi jami'an lafiya su duba su gani na abu ne wanda za su iya baka magani ka sha sai a baka magani na abu ne wanda kuma za a gaya maka dabarun da za ka yi na kiyaye aukuwar wannan abin zuwa gaba za a gaya maka shawarwarin da za ka yi sannan na uku ya kamata a ce kamar iyaye mata haka kula da tsaftar yaranku kamar yara mata haka da maza masu tasowa ita yaro ba ruwan shi sai abin da aka ce ya kamata a kula da tsaftace gashin kanshi musamman ma gashin kan mace shi da yake da yawa maza ai suna yawan yin aski akai akai ko ai aka ga wani makero ya fito sai a ce a bar shi kawai ai zai mutu a'a ba haka za a yi ba ya kamata a ce an kula an yi an iske jami'an lafiya malaman kiwon lafiya kowane sako kowane gari akwai su jami'an masu lafiya wanda za su baka shawara abin da za ka yi za su gaya maka abubuwan da ya kamata ka kiyaye ya yi san abubuwan duk suna da sauƙin kiyayewa a gida kawai dai wata rana ba a amfani da hanyoyin da ya kamata bi amma yanzu ka tsaftace muhallinka
kamar yadda kika ce akan ji kunyan sai ka ga kamar kowa cikin tsafta ne mutane ba su sanin cewa kana iya dauka daga wani wuri wani lokaci ba
kana iya dauka daga wani wuri ma tsaftan kai kana tsaftace jikinka da kan gashin kanka amma alal misali ka zo ka kwanta kan gado da zanin gado wani ya zo ya kwanta wanda yake da shi kanka iya kwasa ko a gurin kitso haka ko a gurin aski kai ba za ka je kunya ba kai shiru lafiya ka ce za ka je ka inji jami'an lafiya
masu aran dan kwali
kamar haka nan sai kiga mutum ya ari dan kwali ya ji ya kwasa ko in cutar nan ta zo ta same shi kiga mutum yana ta kulle gashin shi baya so wasu su gani mu dai gashin kai sha iska ya sha iska kwayoyin cuta ma ta sun za su fita amma ka dinka ji gashin ka kana kulliya saboda kana jin kunya ai wani ya gani in ma wani bai san ko da yayi wani zai baka shawara ce wannan na san ko bai daga abin da ya kamata ka yi
kware
har yanzu an wuce lokacin da ya kamata a yi shiru ya kamata a ce ana fitowa ana maganan lafiya.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu ne Mr. Cedric Franklin tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa.
Zara Aminu Fage.
Ni Amina Buhari Auna nake cewa ku huta lafiya daga nan Birnin Washington DC.
Yeah.